بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والوالا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun juya tirmi na biyu a wannan daura ta littafin wato masailu fi fil ilmi fi talab al ilmi wa aqsamihi wallafar Shamsuddin Zahabi rahmatullahi alayhi daga nan garin Shagamu a jihar Ogun a wannan safiya ta 19 ga watan December 2024 Malam Zahabi yace mas'alatu ma la yajibu fi'luhu kar yata'ayyanu wujuhuhu fi suwarin akwai abin da ba wajibi bane ma akan ka amma kuma wajibi ne ka san ilimin sa mithlu kaman annikahu wal bai'u annikahi wal bai'u wal hajji akwai mutanen da ya wajaba su san hukuncen aure hukuncen ciniki da hajji koda a daidai lokacin da suke wannan karatun bai hau kansu saboda suna sa ran nan gaba zai musu amfani a matsayin su na mutane a matsayin su na dalibai a matsayin su na malamai a matsayin su na samari ko ƴan mata ko ƴan kasuwa saboda ba za a ce dole sai a lokacin da ta samu miji ne kare za ta koyi ilimin aure ba ko lokacin da ya samu jari ne kare ne koyi ilimin kasuwanci ba yace in li hadhal ummahat shurutun man lam ya'rifha waqa'a fil haram saboda waɗannan manya-manya matsalolin suna da wasu sharuɗa wanda in baka san su ba ko da baka kawo gare su ba za ka faɗa cikin haramun da ka kawo gare su to kafin ka kawo gare ka sai ka san su mas'alatun ga wata matsala har ila yau alal walidina ko al walidaini za a iya karanta shi haka ta'limul auladi al atfali awwalan fa awwalan ma yajibu tinabuhu wajibi ne akan iyaye dukkanin iyaye ko kuma iyaye uwa da uba su karantar da ƴaƴa awwalan fa awwalan na farko da wanda ya biyo bayan shi wato su yayan ko na farko da wanda ya biyo bayan shi wato abubuwa masu muhimmanci ma yajibu tinabu wajibi ne mu koya wa ƴaƴanmu da zaran sun taso sun zama mumayyizun shekara 7 8 ko makamantun sa a koya musu duk abin da yake wajibi su guje shi wa yalzamu fi'luhu da abin da yake wajibi su aikata wa atiqadu da abin da yake wajibi su kudurci a gaya musu girman Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kalmar shahada da sallah da mutuncin wato kamewa da hukuncin faɗan gaskiya da hukuncin ƙarya da hukuncin sata duk su san waɗannan abubuwa fa yuzakirul abu waladahu sha'anat tauhidi uba ya dinga ambatan al'amarin tauhidi ga ɗansa kamar yadda muka ji a kissan Luqman ko yana gaya wa ɗansa cewa kar kai shirka ka bauta wa Allah shi kadai kar ka shi da abokin tarayya ya bunayya aqimis salata wa amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wajibi ne ka koya wa ɗanka wannan idan baka koya mishi baka sa shi a makarantar da za a koya mai dole ne ka sa ɗanka a makaranta ta addini kar ka a makaranta ta addini ko makarantar da ake hada addini da boko akwai hadari kwarai ga wanda suke sa ƴaƴansu a karatun boko zalla barin su da addini wannan suna dayya amanar da Allah ya ba su ta yaya kuma suna iya shiga cikin hadari mai girma a gaban Allah ranar alkiyama game da sha'anin ƴaƴan su da ka yawo musulmi tuba mu gyara ba daidai bane ya zama jagon mu kawai akan ƴaƴan mu su iya English su iya lissafi su iya kimiyya ba mu damu da san ubangiji su san ko ko addinin su Allah ya umarce mu cewa ku anfusakum wa ahlikum nara Allah ya umarce mu da cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha saboda haka mu dage akan wannan sha'ani ne mai girma jama'a ba daidai bane yaran mu su girma su balaga ba su san komai game da Allah ubangiji ko addinin su ba daidai bane ko da mu ba malamai bane mu iyayen to mu sa su a hannun malamai mu kai su makarantu ko mu dauko malamai su zo gida su koya musu malaman nan suna yin aikin da ya kamata mu bi ne ko mu gode wa malaman nan mu biya su haƙƙin su mu musu fatan alkhairi mu sa addu'a saboda sun taya mu sauke nauyin da Allah ya daura mana wannan wajibi ne akan iyaye su yi haka wajibi ne akan hukuma ta tabbatar iyaye su yi haka wajibi ne a cikin kowace al'umma a tabbatar ana yin haka domin su ƴaƴa kyautar Allah ne treasure ne taska ce ta arziki amma sai ka gyara ta danka bai iya zama ɗa nagari sai ka gyara shi dan ya zama nagari kuma sai ya zama nagari ne zai amfane ka ya amfani kan shi amfanin al'umma in ka bar shi ba ka mai tarbiya ba akwai matsala gare ka da kuma sauran al'umma, Allah ya kyauta. Saboda kamalan yace wannan yana cikin wajibi akan iyaye su tabbatar cewa ƴaƴan su sun yi karatun addini, sun san tauhidi, wa anna Allah rabbul alamin, san cewa Allah shine ubangijin su, wa khaliqal ashiyai, kuma Allah shine mahalicin komai, wa raziqul ahyai, ai wa anna Allah kenan, wa anna Allah, Allah kuma shine mai azurta waɗanda suke raye, wa anna Muhammadan nabiyyu, su san matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabin Allah ne, wa anna al-islam dinuhu, su san matsayin addini cewa musulunci ne addini, hatta ya'lifahu as-sabiyyu, har yaro ya saba da wannan abin ya zama a cikin rayuwarsa, wa yarsuka fihi tab'uhu, dabi'ar sa tai zurfi a cikin musulunci tun yana karami. Allah ya jikan malamin Malam Musa Sahibi ba dan ya mutu ba, shi cewa yayi ma da zaran yaro ya fara magana, ya fara baba inna ruwa da sauransu, sannan to a fara lakkara mai kalmar shahada tukunna kafin ma wazi ya zama mai zai ba, haka Malam Musa Sahibi yake faɗa, Allah ya saka mai da alkhairi. Fa idza mayyaza, idan ya zama mayyizi ya fara girma, allamahu al-wudu'a was-salat, sai akwai mishi alura, akwai masa sallah, wa hadzarahu az-zina, a tsoratar da shi hadarin zina da sharrin ta da haramcinta, was-sariqata, a tsoratar da shi kuma hadarin sata, wal-kadhiba, da hadarin ƙarya, wa akala al-harami, da cin haram, wad-dami, da cin jini, wal-maitati, da cin mushi, wanda Allah ya haramta, a tabbata ya san su, wa nahu dhalika, da makamancin waɗannan, wa an yuballighahu, wa anna bi bulughihi, kuma a gaya masa cewa da zaran ya balaga, yajri alaihi alqalam, za a fara rubuta mishi lada da zulubi. Wajibi ne duka yara su san wannan. Na tabbatar cewa iyaye suna da sakaci sosai akan wannan, kuma ko da malaman islamiya suna yi, ya kamata kai ma ka dinga bin sawu kamar yadda kake bin sawun na boko. Ai muna so mu ga littafin yaranmu, mu ga report card, mu ga exam sheet ɗinsu, mu ga nawa suka samu, kuma har mu dinga bin sawu a makarantar mu sai an cuce su ko an rage musu maki. To ya kamata ka san me suka koya na addini, izuro ya haddace ke da kika yi hadda din nan, kina uwa ki dinga bibiyar tilawar danki, a dinga ganin ka zauna da shi ka ce yi alula in gani, in bai iya ba gyara mishi, ke yi min bayani ya ake wankan haila, ta balaga kuma za ka iya ba uwata ta yi, ko kishi ya uwata ta yi, ko yayanta, duk wannan yana da kyau saboda su taso a kan addini, ba zaman fira kawai ta yau da kullum ana ta shewa ana ta ciye-ciye, ba shi kaɗai ne aiki ya yi. To malam ya gama da bayani akan nau'i na farko, al-fardu min al-ilm, sai ce wal mustahabu, shine nau'i na biyu kenan ko, talabu ilmin fiqhi wal imani fi, neman ilimin fiqh da zurfafawa a cikin fiqh, ka karanta tun daga ƙasa, tun daga al-ahlari har ka kai muftasar ko mudawwana ko makamancin haka, ka karanta su, wa ma'rifatu aqwali sahabati wat tabi'in, da sanin maganganun sahabbai da tabi'ai, ka karanta muwatta, ka karanta sunan al-kubra na Baihaqi, ka karanta al-jami'u at-tirmidhi, ka karanta kaza da kaza, ire-iren waɗannan, wa hujjatihim, da sanin hujjojin su, hujjojin maganganun fiqh da na sahabbai din, min al-kitabi was sunnati was sahiha, cikin al-qur'ani da sunna ingantacciya, wa nahu dhalika, da makamancin wannan, wa ba'duhu akalu min ba'd, wani sashen ya fi wani sashen ƙarfi, wato wanda ya shafi sallah ya fi wanda ya shafi aikin hajji sai, wanda ya shafi tsarki ya fi wanda ya shafi nafila, haka ne da gwargwadon muhimmancin wannan babi, gwargwadon muhimmancin abin da ke cikinsa. To sanin wannan mustahabbi ne, wanda ya sani ya kyauta, wanda bai sani ba shi yayi asara, amma dai bai yi zulubi ba, wato malami da ya kokari ya san waɗannan abubuwan ya kyauta makansa, kuma ya kyauta wa al'ummarsa, wanda kuma ya hankura da iyawancin na farillar ya ce shi ya samu na sallah, to babu laifi. Wa ma'rifatul tafsiri, daga nan kuma sai mutum ya zurfafa zuwa sanin tafsirin alqur'ani mai kyau, ya san qira'o'i, ya san wujuhu na karatu, ya san al-irabi, ya san asbabun nuzuli, ya san fasirun da malamai suka yi daga littafan da ake dogara da su, ya karanta haka a gaban malamai, ya san littafin Ibn Jarir, littafin tafsirin Qurtubi, tafsirin Abu Hayyan, tafsirin al-Imam Ibn Kathir, tafsirin Sa'i, tafsirin wa'ana, ya san waɗannan, to wannan musahabi. Wa ma la budda minhu min ma'rifati al-arabiyya,
kuma ya san abin da ya zama dole na larabci wanda zai taimake shi wajen ya iya karatun daidai da al-irabi daidai da fahimta daidai wa lugatul qur'an ya kuma san irin harshen da al-qur'ani yayi magana da shi lahaja al-qur'ani ya santa wa lugatul hadith wal fiqh ya san kuma wato hadisi yaran hadisi da yaran fiqh sanin harshen larabci ga dalibin ilimi kamar sanin al-qur'ani ne ba musabi bane dole ne daga cikin jama'in da aka samu a nan kasar shine kaga mutum ana ce mishi malami amma bai iya larabci ba wannan yana daga ban mamaki kamar mamakin kaga dan boko bai iya turanci ba ai duk an aka ce ga wani babban dan boko ya kai matsayin director general ko farm sec ko wani babban shugaban wata ma'aikata ko kuma har ma gwamna yana magana bai iya turanci ba Allah ga yan boko suna ta Allah wadare a ce wai ya akai wannan ya zama haka abun mamaki ne go to haka yake kamar ya zama abun mamaki da abun Allah wadare a samu wani mai dangantuwa zuwa ga ilimi a cikin mutane ko bai larabci ba ba zai iya magana da larabci ba ba zai iya presentation da larabci ba ba zai iya rubutu da larabci ba in ana larabci baya ganewa akwai shi da yawa a cikin mutane fa jama'a masu kiran kansu malamai suna kuma rigima da asalin malaman duk rigimar da ake nan ta surutu akan ilimi da za mu yi da larabci wallahi wanda za su iya participating ba su 5% na masu magana ba yanzu larabci da Allah hatta irin hudubun da aka mai da su cari gidi ga suna da za a koma asali a ce to hudu ba kawai da larabci yake wanda za su yi resigning daga aikin limanci suna da yawa ce to mu dai gaskiya mun hakura tsakani da Allah wannan kuma ai wani sabon wannan hasada yake mana an ga cewa mu an fi sauraron mu ko mun fi kowa followers ai mutane ma ba sa ji in an yi da larabci ai kaza da kaza da kaza yan wallahi jama'a abun kunya ne har na taba jin ma wanda yake cewa wai larabci ba dole bane ai larabci yare ne kawai to gaskiya dai ba dai a magana addini ba addinin musulunci ne ba dai haka ba kai akwai wanda suke yin tafsiri fa yanzu kawai dogara da Hausa kawai suke yana da fasara Abubakar Gumi yana da fasara Nasiru Kabara yana da fasara Professor Muhammad Salihu Umar Jallemu sai ya dinga duba wannan fasara ta Hausa sai ya rubuta a cikin takarda tarjuman da ita kawai zai wai malami ne wannan tsakani da Allah wannan ba malami ba wannan zalimin da nafsi shi shi ta kai kawai yake ya fitar da mutane saboda haka jama'a wajibi ne akan duk mai son wato ya zama malami wajibi ne ya iya larabci wajibi ne ya larabci kamar da Surusi yake faɗa a cikin alfiyarsa cewa yake cewa ne ba kamata baita yanzu nan ya guje mu ne a cikin alfiyar Suyuti ya yi magana akan ilimin arabiya da muhimmancinsa baitin ya guje mu ne yanzu ragwana da ita wajen shekara 15 annahu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min ar-rijali la min al-kutub annahu yace ilimin nahwu wal lughat da ilimin arabiya haqqu man talab wajibi ne akan duk wanda yake so ya koyi ilimi wa khudh min ar-rijali ka koya a gaban malamai la min al-kutub kar ka je ka shiga daga kace za ka koya da kanka zaka halaka ka halakar so raka jama'a duk mai cewa shi dalibin ilimi ne ya san wannan wajibi ne ya sai ne zai koya shi larabci ko dai hakura dalibta ilimi ko kuma ya koya dole kalas kamar idan ka so ka shiga jami'a dole ka ci English da maths ko ka sai da kai ka samu ko na halas ko na haram ko kuma ka gura shiga jami'a to haka shi ma wannan babu option B duk ku tabbacin waɗannan surutan da mutane suke da sauransu yanzu wannan jina wannan sai ce saboda wai shi dan arabiya ne eh gaskiya ne dan arabiya ne kwarai degree na uku arabiya wallahi alhamdu amma dai ko ni dan arabiya ne ko ni ba dan arabiya bane dole a fada gaskiya cewa wajibi ne mutum ya san harshen larabci da gwargwadon abin da zai taimaka mishi wajen fahimtar alkur'ani ba larabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba larabi ne daukacin littafin musulunci fiye da kashi 90 ɗin su larabci ne akwai wanda hayo ba ta fasara su ba zuwa wani yare wanda aka fasara din dan abubuwa ne kanana kawai haka wa muhimmati tib da kuma sanin muhimman abubuwa basic knowledge na ilimin likitanci na ilimin magani da jinya da taimakon gaggawa wannan yana cikin abin da musulmai suke sakaci da shi kwarai Imam Shafi yana faɗi tun a zamanin sa cewa yana da gaskiya abin da ke bashi takeici tun a zamanin su musulmai sun yi sakaci da ilimin tibbu alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ilimi akan tibbu Aisha tana da shi Sa Abdullahi dan Umar din malamai ne suna da masaniya akan abin shafi likitanci tun a zamanin Imam Shafi zamanin daular Umayya da Abbasiya musulmai suka fara wannan sakacin sai zama tun a wancan lokacin Yahudawa su ne masana ilimin likitanci hatta sarakunan musulmai akwai wanda personal physicians da suke duba su Yahudawa ne kamar da kake iya gani har yanzu ina jin kabarai sun mana zarra a duniya a yanzu game da al'amarin likitanci da ba da magani sun kyale mu da hayaniya da irin mutanen da ba su sa abin da suke nuna ba a ce musu kowa dakta mai islamic chemist dakta mai maganin gargajiya dakta mai maganin basir dakta mai maganin karfin maza dakta wanzani kowa dakta a rasa wani dakta waye ba dakta ta rikice gaba da duniya da kuci ta rikice Allah ya kyauta mu ba a magana mu ba masu basu likitan littafi ba ma amma maganar su wannan yanzu kowa ma zai karasa ma waye nashi da littafi waye da dabbobi waye na asibiti wane ne na siya da kuɗi honorary kowa ma dakta ne wala haula wala quwwata illa billah Allah ka samu gama lafiya yace wa ma'rifatu tib wa ma saha min alhadith an-nabawi da sanin abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma hasuna da abin da yake kyakkyawa wato hasan ne wajen isnadin shi wa ma tabata min alqira'ati wa ghayr zalika da abin da ya tabata na kirawai wannan duka fardu wa mustahabbi ne akan mutumin da ya san su amma wajibi ne akan dalibin ilimi dai zai faɗi wannan abin da kansa wa ma'rifatu siratin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sanin tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa magazihi da sanin yaƙe-yaƙensa wasiyatul khulafa'ir rashidina da sanin tarihin Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhu duk wannan mustahabi ne wa ma'rifatu rijalil hadisi wa jarihim wa ta'dilihim da sanin mazajen hadisi masu riwaya sanin ya aka amince da su ya aka soki wanda aka soka cikin su ila gairi zalika bima yata'allaqu bi hadhihi al-ulumi da sauran da ke da alaka da ilmomin musalamul hadis da sira da tarihi ila an yantakil al-alimu ila al-mubahi malami ya gama sanin waɗannan gabaki daya har kuma ya tsallaka zuwa ga abin da yake na halas min ma'rifati tarihil alam na sanin sauran tarihin duniya tarihin dauloli da kasashe da al'ummomi da al'adu da yarurruka da yaƙe-yaƙe da zamuna duk wannan mubahi ne kawai malamin da ya san wannan bai san qur'ani ba bai yi komai ba ba abin sha'awa bane wal lugati da sanin harsuna da ilmomin su da kashe-kashen su wal shi'r al mubah da sanin waƙoƙi wanda suke san halitta a saurare su ko a karanta su ko a yi mu'amala da su wal kullu ilmin min al ulum al islamiyyati yanqasimu ila al aqsam al khamsati dukkanin ilmomin musulunci ilmin qur'ani ilmin tafsiri ilmin hadisi ilmin fiqh ilmin nahwu ilmin sarhu ilmin balaga ilmin gado da sauran su duka waɗannan sun rabu zuwa ga biyar din can a ciki akwai farilla a ciki akwai mustahabi a ciki akwai mubahi a ciki akwai makruhi a ciki akwai haram yace walaysa min al-ulum al-islamiyyati ma kulluhu haqqun wa ta'allumuhu muta'ayyinun ghayru al-kitabil aziz a ciki ilmin musulunci babu wanda za a ce 100% abin da ke cikin shi duka gaskiya ne kuma 100% dole ka koye shi gaba daya 100% dole ka iya shi gaba daya in banda alqur'ani bal fa innaka tantakilu ba'dahu ila ilmi hifdh mutun hadith sayyi'in bayan ka yi alqur'ani abu na gaba sai ka haura zuwa haddace hadisan bukhari da muslim was sunan al arba'a sannan kuma ka haura zuwa ga haddace abu daud tirmizi nasa'i da ibnu majah wal muwatta da kuma muwatta ta imam malik wadannan su ne kan gaba cikin littafin musulunci bayan alqur'ani faminha ma huwa fardun la yasaqul mar'a jahlu a cikin ilmomin cikin hadisi din nan akwai abin da yake farilla ne wanda bai halasta mutun ya jahilce shi ba wa minha ma yundabu ila ma'rifati a ciki kuma akwai abin da yake ana kwadaitar da kai zuwa ga sanin sa wa jahluhu wa la yanbaghi lil mar'i jahlu wanda bai dace a ce mutun yana harka ilimi kuma ya jahilta ba ka iddati ahaditha fil imani, kaman hadisai haka handful, hadisai masu dan tarin yawa game da aqida, wa faharati, da hadisai masu tarin yawa game da tsarki, a ce akalla ka san hadisai 100 game da tsarki, hadisai 100 game da tauhidi. Kaga wannan shine dalibin ilimi a mataki na farko kenan, dan islamiyya kenan. Wa faharati, da akalla hadisai 100 ko 200 game da tsarki. Wassalati, da kwatankwacin haka game da sallah. Wazzakati, da kwatankwacin haka game da zakka duka hada ce su. Walhajji, da kuma aikin haji. Walbai'i, da ciniki. Walnikahi, da auratayya. Walhududi, da haddodi, abu da ya shafi haddin shan giya, zina, kazafi da makamantansu. Wal'af'ima, da wasu hadisan da ka haddace game da abinci, abin da ya halasta da abin da bai halasta ba, da ladabbancin abinci da makamantansu. Wa ba'duha akadu min ba'd, wasu hadisan da wasu babubukan sun fi muhimmanci fiye da wasu. Kama anna ba'daha yata'ayyanu 'ala talibin zaki, kama yanda mafi yawan waɗannan sashen su wajibi ne akan ɗalibi mai himma. Ita ce magana na faɗa, duk ɗalibi mai himma da yake sa ran ya amsa sunan ɗalibin ilimi, wata rana kuma halama ya zama malami, to duk wannan wajibi ne akan shi, babu fardu kifaya a gurin. Dole ne yawa wanda yake ba shi ɗan jigari-jigari shi ne yake iya ɗauka da sauki, wato shi ɗalibi al'amarin da ke kan shi mai nauyi ne. Al'imamu Ibn Abdul Barri yake cewa ilimin da zaka koya ka mutunta wa Allah bai da wani wahala, zaka iya koyi cikin sati ɗaya, shi ne wancan na farkon fardu ainihin din. Amma ilimin da zaka koya ka zama malami, ko ka yi wa'azi, ka yi huduba, ka yi raddi, ka yi rubutu, ka karantar, ka koyar, ka zama garkuwa ga addinin Allah, yace to wannan har ka mutu ba za ka iya shi gaba ɗaya ba, sai dai kai ta yi kawai. Yadda ka san dai wato masu kuɗi, kuɗin da zaka nema don ka ci abinci ai suna da sauƙin samuwa ko? Sun ishe ka da ka ɗan samu abin da ka samu ka je ka ci wata sabga. Amma wanda yake so ya yi kuɗi don ya zama attajiri da za a ji labarinsa, to wannan kuɗi ba sa isa shi. Yanzu ba wanda ya kai ɗan gwaji son kuɗi ko buwa. Ka ga dai sun fi kowa kuɗi ko? Kuma sun fi ka son kuɗi, kuma sun fi ka sanin yadda ake neman su, kuma sun fi ka damuwa da neman su, kuma ire-irensu akan kwandala ba za su ɗaga ma ƙafa ba, kuma ba su da ranar denawa sai da suka mutu. To haka ake so mai ilimi ya zama jarabtuwarka da ilimi kamar jarabtuwar ɗan gwaji da kuɗi. Din da aka gan kawai mahaukaci ne gagawa akan ilimi, to shi ne za ka samu. Amma kawai ka dinga yin wani asharar tsuntsaye kana yi ba ka yi, to wannan daidai kawai dai a jan fatan alheri da Allah ya sa a cika da imani, amma ba dai ilimi ba, ba dai ilimi irin wannan da ake magana ba. Allah ya kyauta. Ya ce wa minha ma huwa mubahun, a cikin ilimin hadisi da ake so ka koya akwai wanda yake halas ne, ko baka koye shi ba babu matsala, amma dai ya kamata ka iya idan kai ɗalibi. Ka hadisi Ummi Zar'il, ya buga misali da wani hadisi mashahuri, hadisi Ummi Zar'il wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim, hadisin Aisha radiyallahu anha wanda ta bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mata labarin wasu mata, daga cikin matan akwai Ummu Zar'il, matar wani mutum mai suna Abu Zar'il da yake kula da ita, amma ta butulce mishi har suka ragu, daga baya kuma suka rawa suka sake yin aure. To sai suka zauna ita da sauran mata su wajen 10 ko 11, suna irin labarin da mata suka saba, kasan mata suka keɓance labaran maransu suke. Kowa ta ce mijina mai hali kaza, mai ɗabi'a iri kaza, wani ta faɗa alheri, wani ta faɗa akasin alkhairi. Hadisi ne dogo mai fawa'idu da yawa, malamai suna isti'inasi da shi musamman wajen bayani game da zamantakewar aure. Malamai sun ce sun ba da muhimmanci game da al'amarin wannan hadisi. Za ka ga al'imamu Ibn Hajar ya ambaci wasu cikin fawa'idu na hadisin a cikin Fathul Bari. Haka na Al-Qadhi Iyad yana da littafi musamman shine Baghyatur Ra'id bi ma'rifati ma fi hadith Ummi Zar'i min al-fawaid, juz'i haka kamar giman bulugul maram na Al-Qadhi Iyad, sharhin hadisin ne kadai. Al-Imam Suyuti shi ma yana da littafi akai Istikhraju ma yanfa fi hadith Ummi Zar'i min ma yanfa fi hadith Ummi Zar'i, Suyuti yayi shi kankan littafi haka. Haka nan akwai wani babban malami da yake raye a yanzu, Abu Isa Huwaini, Allah ya kara masa lafiya, mutumin kasar Masar, yanzu ya ban Masar na jiyan kuma kasar Qatar ne ko sananne ne dai malami, ya kai Ibrahim a YouTube zaka ga karatu da shi. Abu Isa Huwaini magajin Sheikhul Albani kenan wajen ilimin hadisi. shi ma yana da littafi akan fa'idojin hadisi. Akwai wani malami ma da rayuwar karni na 9 Abul Fatih Al-Khallal, shi ma ya bada muhimmanci akan littafin hadisin, ya yi rubutu akan sa. Saka ko a wannan zamanin malamai da yawa zake tana cewa Malam Jafar Mahmud Adam Maragayi, Allah ya gafarta mai, ya taba yin wani kasirci ma akan hadisin Ummu Zarhib, wanda ya yi bayani akan ma'anonin hadisi. Soraka sanin wannan ƙarin wato tumbatsa ne da ƙarin fa'ida ne a cikin harkar ilimi. Zaka samu hadisin nan kusa a cikin littafin wato littafin wannan na Al-Imam An-Nasa'i, littafin Ishratun Nisa na Al-Imam An-Nasa'i ya ambaci hadisi. Wa hadithi al-Isra'iliyat min jami'il usul, da sanin hadisai wanda suka zo akan bayanin tarihin al'ummar Banu Isra'ila, wanda ke cikin littafin Jami'ul Usuli na Ibn al-Asir ne tattara hadisai, ya tattara hadisan Isra'iliyat a cikin mujalladi na 10 na Jami'ul Usul. Zaka same su daga lambar hadisi na 295 zuwa 326, yace a hadisul Isra'iliyat, hadisai da ke bayani akan al'ummar Banu Isra'ila, akwai wanda suka inganta, akwai wanda basu inganta ba. Musamman wannan shi ma ƙarin fa'ida ne, mubahi dahili. Wannan zalika mimma yajri majran qasas, da abin da ke gudana a magudanar kissa, wato labaran al'ummomin da suka shuɗe, da annabawa da salihan bayi, irin labarin Uzairu da malaimin ishara jiya, irin labarin Banu Isra'ila da aka ambata a cikin hadisai. Gajen Sahih Bukhari akwai akhbarul anbiya, kitabu akhbarul anbiya da ire-irensu. Yace wa qismun yuqra'u, akwai kuma hadisan da yake makruhi ne ka tsaya kana karanta su. Yuqra'u hifzu, ana kyamatar da kai ka haddace shi, dan zaka zama ka bata wa kwakwalwarka lokaci. Da dha'afi, saboda raunin su, wa tirahi, kuma saboda hadisai ne ababan korewa daga gidan ilimi, basu tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka fadli qazwin, kamar hadisan da suka zo game da falalan qazwin. Qazwin gari ne yanzu a kasar Afghanistan, garin sa al-Imam Ibn Majah al-Qazwini, haka ake ce masa ko? Na'am. Al-Imam Ibn Majah, Allah ya gafarta mai, a cikin littafin sa As-Sunan sai ya kawo fadlul qazwin, sai ya kawo hadisi da wai annabi ya ce, wai aka rubuta cewa wai annabi wai ya ce wai satuftahu madinatun yuqalu laha qazwin, da sannu za a ci wani gari da yaki mai suna qazwin, aka ce wai annabi ya ce duk wanda ya je garin yayi aikin soja na kwana 40, marrabata fihi 40 yawman, wanda ya je yayi aikin soja musulmi a wannan gari kwana 40, za a gina mai gidan zinare a aljanna da kaza da kaza da kaza, abubuwa masu yawa na nakara. To wannan hadisi maudu'i ne, don haka malamai suka yi Allah wajen reda abinda Ibn Majah ya kawo wannan hadisin a cikin littafin sa, Allah ya gafarta masa. Al-Imam Ibn al-Jawzi a cikin Al-Mawdu'atul Kubra da ya kawo wannan hadisin sai da yayi mamaki, sai ina mamakin me yasa Ibn Majah da iliminsa zai zo ya kawo wannan hadisin a cikin littafin shi, ya ce kuma wai cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ni ina ganin babu abinda ya kai shi ga wannan illa kabilanci kawai saboda garin sa. Haka yace, haka ne Imam Zahabi shi ma ya ambata, yace laqad shana Ibn Majah kitabahu bi iradi hadhihi al-ahadith, Ibn Majah ya lalata littafin sa da ya kawo wannan. Wannan malamai suna da wani karin magana da suke cewa al-ilmu la yuhadi ahadan, ilimi baya yi wa kowa kara, ba zagi amma kuma babu kara. Wato ba a cewa din da wani namu ne, yanzu su malaman hadisi ne, kuma wannan malamin hadisi ne, ce to tunda ne namu ne a bar shi kawai, ba a yin haka. Ba a yi irin wannan zaman ƙaryar haɗin bakin. Su malaman hadisi haɗin gwiwa suke, haɗin gwiwa shi ne wato na mazace kenan ko? Haɗin baki kuma na munafukai kenan, to ba sa yin haɗin baki. Saboda haka za ka ga cewa malamai da yawa sun ambaci wannan hadisi a cikin littafansu na mawdu'at, kamar shi Abdulrahman Ibn al-Jawzi a cikin Al-Mawdu'atul Kubra, kamar As-Suyuti a cikin Al-Ali al-Masnu'a, kamar Ibn Arraq a cikin Tanzihu Shari'atul Marfu'a 'alal Akhbari Shari'atul Mawdu'a, kamar haka nan Ash-Shawkani a cikin Al-Fawaidul Majmu'a fil Ahadithil Mawdu'a, sun ambata haka Ash-Shaykhul Albani a cikin littafin Silsilatul Ahadisi Ad-Dha'ifati wal Mawdu'a wa Athari As-Sayyi fil Umma, Allah ya gafarta musu gaba daya. To wannan hadisi ba wani amfanin ka ce wai ka san shi, ko ka dinga kafafa ko ka dinga kawo mana shi a cikin hudubar juma'a ka zo huduba akan garuruwa masu falala da ka fadi makka madina kawai ka ce akwai wani gari ma kazbin yana da falala ka fadi wannan to wannan bai dace ba bada tana haka yi wa'azi da shi babu kyau irin waɗannan hadisan ba a su ma ambace su in ba irin haka da karatu ya kawo kansu a ambata kuma tare da ambatar raunin da ke tare da su Allah ya gafarta wa waɗannan malamai gaba ɗaya su wa hadithu da kuma hadisin ana darul ilm ko a wani lafazi ana majinatu da ilmi wa aliyun babuha cewa ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai annabi ya ce wai shine garin ilimi kuma wai aliyu shine kofar ilimin wannan hadisi shi ma hadisi ne na ƙarya wanda bai inganta ba Ibn Jawzi ya kashe a cikin mawdu'at al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan dinsa amma shi da kansa yace hadisi ne dhaifi yace na tambayi malami na al-Imam Bukhari ya ce dhaifi haka na Imam Tabarani a cikin al-Mu'jamul Kabir haka nan Hakim su ma sun ambace shi haka nan Khalil al-Baghdadi a cikin tarihi Madinat Baghdad haka kuma Ibn Hibban a cikin Kitabul Majruhiyya wad-Du'afa min al-Muhaddithin shi ma ya ambace shi ya tabbatar da raunin sa haka nan Imam al-Hafiz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin wata doguwar tattaunawa a cikin Majmu'ul Fatawa Mujalladi na 4 shi ma ya ambaci raunin wannan kissa da bayanai akai ba haka take ba ba ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ne munkari jiddan ba a karbar sa shi kanshi al-Imam al-Zahabi a cikin tarjumar da yayi ma wani mutum mai suna Sulaiman ibn Abdurrahman al-Dimashqi wanda yana cikin marwayata hadisin ya ambaci cewa wannan hadisi munkari ne kuma isnadin sa bai rauni ne haka nan al-Imam al-Hakim da ya kawo shi a cikin littafin sa al-Mustadrak ya inganta shi malamai sun mushi sun ci gyaran sa haka si Ibn Sunni a cikin Amal al-Yawm wa al-Layla da Tabarani a cikin Mujmal al-Kabir da Ibn Jawzi duka suka ce hadisi ne mai rauni wallahu a'lam haka wa hadisi Ibn Abbas fi hifdhil Qur'an da hadisi Ibn Abbas wanda yake game da haddace al-Qur'ani mai girma wanda aka ce wato Ibn Abbas ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah inna al-Qur'ana yataqallabu alayya ko yataqallabu fi sadri Qur'ani yana min wasa yaki zama a cikin kirjina sai annabi waye bashi wata doguwa addu'a wanda da zaka ga ana rubuta ta ana sha baki wannan addu'a ba ta tabbata ba abinda annabi ya mai Ibn Abbas ya mai addu'a ya ce Allah ya sanar shi al-Qur'ani kuma ya sanar shi wannan munkari ne Qur'ani iya shi kawai shine karanta shi an tambayi wani cikin magabata cewa waye gwanin al-Qur'ani yace wanda yake karanta shi kullun Qur'ani kawai ka duku ba kai tayi haye laushi baya laushi ma ka ci gaba da tusawa haye narki kawai shi sai haye narke ya bi jiki amma ba ka babu wani maganin shi Allah ne kawai ya ba annabi gamdakatar shi yace mishi sanu kuluka falatan sa illa ma sha Allah amma mu duka sauran sai ka gowa laƙad ya sanar Qur'ana da zikir sannan kuma da huwa ashadu tafallutan ya fi warwarewa fiye da daurarar raƙumi ko yawwa ana karanta ana ƙara samun sarkin zuciya da nasuwar ta ana kuma ƙara samun kusanci zuwa ga Allah kuma yana ƙara zama ana alkiyama a ce maka ikra watlu kama kunta tatlu fi dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin takrahuha babu wata danja da za a je maka ta yin musabaka sai inda ka kage kawai kana kagewa ce tsaya nan in baka kage ba sai ka dire har nazi ku sai ka kure kenan ka zama as-safwatul kiramil barara malam qur'ani malam ai ba karamin aiki ba karamin falala bace falala kuma ba ta samu haka nan gaban za sai an yi aiki qul imanu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min Allah ya sa mu dace to wannan hadisi shi ma mai rauni ne saboda wannan abu da aka ambata yana nan a cikin littafin mun ambaci su kafin kaman Tirmidhi da Hakim da ya hasana shi da Ibn Jawzi a cikin Mawdu'at da kuma wato abin nan Ash-Shawkani a cikin Fawaidul Majmu'a da Al-Munawi a cikin At-Taysir yace isnadu wahid wa anna sijilla ismu katibul wahyi da hadisin da yazo cewa wai as-sijil da Allah yace yawma natu is-samaa ka tayi sijil lil kutub ran da za a nade nayin sama kamar yadda ake nade littafi in za a aji sai wasu ka bazu fasara cewa yawma natu is-samaa ran da za mu nade sama ka tayi sijil kamar yanda malan sijil yake da littafin sa sai suka ce wai ai sijillun sunan wani mutum ne cikin sahabbai masu rubutawa annabi wahayi to wannan fassara bata tabbata ba al-imam abu dawud ya ruwaito ta a cikin sunan dinsa haka nan baihaqi ma ya ruwaito da nasa'i a cikin kubra kamar yadda yake cikin tawatul ashraf ta al-imam abu al-hajjaj al-bizzi amma hadisi ne mai rauni kwarai kamar yadda malame suka ambata Abu Hatim a cikin tafsirin sa Ibn Kathir a cikin tafsirin sa Ibn Adi a cikin Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal Ibn Manda a cikin Kitabul Ma'rifa da sauransu sai dai shi a wannan an samu wani tasgaro wasu malamai suka ga cewa an iya ingantawa daga cikin su akwai Al-Imam Ibn Hajar kamar yadda ya faɗa a cikin Lisanul Mizan yake cewa wato hadal matn la yajuzu an yutlaqa alayhi annahu kadhib yace shi yana ganin ka a ce ƙarya ne eh domin kuwa yana cikin nasa'i a kubra yana cikin abu daud kuma da hanyoyi daban-daban makamancin haka har yake cewa fa asanu ahwali an yakuna majhulan wanda yayi riwayar wato muhammad hamdan da ya tafarji da shi yana ganin a ce mishi wato majhuli ne kawai Ibn Kathir shi ya tafi akan inkari kuma ya kai matuka kuma ya bayyana maganar da malamai suka yi kaman Ibn Jarir akan cewa hadisin bai inganta ba duk da haka Ibn Hajar da ya zo magana a ƙarshe sai yake cewa shi fa yana ganin an hada maganganun a cikin isaba kenan yace fa hadal hadisu sahihu bi hadhihi turuq ni ina ganin hadisin nan ba hada hanyoyin da zai inganta wa gafala man za'ama annahu mawdu shi ina ganin wanda suka ce na ƙarya ne sun dan samu gafala sai ne gaskiyar magana shi ne ya gafala Allah ya gafarta mushi yace domin ko hujjojin wanda suka kawo suka ce ba bai inganta ba hujjoji ne masu ƙarfi kuma kuma da tafsirin suke magana kamar tarihi sunan na Ibn al-Qayyim kamar al-Bidayatu wa Nihayatu Ibn Kathir da tafsirin sa kamar tafsirin Ibn Jarir da sauran malaman da suke magana kamar Shaykh al-Albani a wannan zamanin zaka ga cewa lalle wannan hadisi bai inganta ba Ibn Hajar shi ne ya samu wato rafkanuwa Allah ya gafarta mana mushi kuma ashbaha zalika bil mawdu'at da sauran hadisan ƙarya suna nan burjik alhamdulillah zaka ga sun yi karanci an daina wa'azi da su saboda yanzu akwai mutane masu tsaurin ido a cikin al'umma wanda suka sa malamai suka shiga tetare su malami na magana za a ce malama idan ka karanta to sai yasa kowane malami in zai karatu sai ya nemo abin da ya inganta ya ce Albani ya inganta ya ce Ahmad Shakir ya inganta Suyuti ya inganta Ibn Hajar ya inganta sai ka zauna lafiya amma da sai a yi ta kwashe-kwashe na bola a dinga auko mutane da su to wannan ba abun alheri bane ga ilimi alhamdulillah yanzu hadisan ƙarya ba sa samun wannan wato kasuwar musamman dai a cikin ausat na ahlus sunna azugan su ma yan bid'a da yan dari kula ga su ma suna yin takatsantsan saboda kifi na ganin ka ya kai mai jan koma Allah ya tsare to ba a so ka shagaltu da hadisai wanda suke ba su da inganci fa innal mukhtasira ala hifdhi mutuni hadhihi yatadarraru biha wanda ya zama ilimin shi irin waɗannan hadisan ne kawai ya haddace ba za su cutar da shi ba za su amfane shi ba wa ya ta'allaqu bi dhihnihi za su makalkale a zuciyarsa wa ya taqiduha sabita ya dauka su inganta ran da aka ce ba su inganta ba sai ya nemi ta da hankali sai a nemi a rigima da shi yago yana karantar da hadisai a cikin irin tafannin tanqihul qawli ko lubabul hadisi irin na dadin da ake amfani da su marasa ingancin amma aka ce alga mata malam wannan bai inganta ba sai ta da hankali talabul ce wai talabul ilma walau bis si an ce ku da ilimi ko a kasar China ce a malam bai inganta ba ki zaka ce bai inganta ba tun kafin a auri uwarka muke karanta da wannan hadisi ba dan gidan wancan bane yasa a daga ka amma bulala azan malam ya fuka ta har zaki yana yi amma ba wai shikenan sai a ce ai a dinga yin zaki al-imam Shuba mutum ne yana dalibi wanda yake wato bai kazallaha ko dai zama malami ba yi da sauki har mari yake a makaranta to yana dalibi suka je gurin Laysi Ibn Abi Sulaym za su koyi karatu to Laysi kuma ya kasance yana yin wani wata dabara sai ya dinga hada isnadoji malamai ba sa so sai ya ce musu sa'altu Qatada wa fulan wa fulan wa Mujahid wa fulan. Ya faɗi sunan wasu malamai cikin tabi'ai su wajen uku, yace na tambaye su. Kawai sai Shu'ba yace ka tambaye su algaba ta malam, shin ka hada su ne a majalisi guda ka tambaye su koko daban-daban ka tambaye su? In daban-daban ka tambaye su, ka gaya mana isnadin kowa da ba ma san wannan majal. Kawai sai malamin yace da yace aina ka hada su, sai yace is'al an hadha khaffa abika, yace gaje ka tambayi takalmin ubanka. Da Hausa ne nake faɗa, ba wai nayi zakin bane. A wata riwaya yace na tambaye su randa mahaifinka yake tariya aure da mahaifiyarka, ya gaya mishi muguwar magana kenan. Ko aka ce daga ranar Shu'ba bai ƙara marmarin yin katsalandan ba idan malamin nan yana magana. Don ka san malami wato masifaffe ne sai ka rabu da shi, ko kuma na lafiya kai dai ba koyi ilimin da zaka koyi a gunshi, shi kuma yadda da masifar shi ai ta mishi addu'a Allah ya sa ya gyara, ko a dinga bashi ruwan alula yana sha. Ko aka ce ana cewa wai idan mutum ya saka masifa an yi alula an rage ruwa wai ya sha, wai yana maganin masifa, wallahu alam. To in malami mai masifa ne haka ake haƙuri da shi. Saboda haka waɗannan sai su makalkale a zuciyarka, fala yan bagi tashagulu bi hifdiha illa liman ya'rifuha, bai dace ka shagaltu da sanin su ba sai ga wanda ya san su a ilmance, li yuhadhdhira minha, dan ya dinga tsoratar da mutane akan munin su. Kamar yadda aka faɗa da labarin wani mutum cikin magabata, ya zo na da ɗansa ya koya mai hadisai wajen 4,000, sai da ya hadace su gaba ɗaya, sai ce to duka waɗannan hadisan masu rauni ne. Sai yaron ya ce ya abi dayyata alayya umri, ce baba ka kashe mun rayuwata a banza. Ya ce a ina nufin yanzu duk wanda ka ji ka san mai rauni ne, duk wanda bai cikin nan to mai inganci ne, na baka wato na baka code din ne kenan. Shi na shi methodology kenan na karantawa, ko wallahu a'lam. Malam ya ci gaba da cewa wato irin waɗannan hadisan ko da ka san su jama'a, ba ko ina ake zuwa a faɗe su ba, sai inda ta kama sai karatu ya kawo kansu, kuma sai da ɗalibai khawas. Ni na sha faɗa wannan ya daga cikin abin da ya jawo fitintunin da muke ciki musamman a social media. Ba kowane ilimi ne ya dace in za a karantar da shi a ɗora shi a social media, ba kowane ba ne. Wannan yana soke mutunci da darajar ilimi, kuma yana ba awam dama su sa baki a cikin harkar ilimi. Akwai ilimin da na khawas, mu yanzu muna ɗalibai muna masters da malaminmu a aji, akwai abin da in ya faɗa mana sai ya ce to wannan karatun iya nan ne, ba a yin shi a waje. Kuma wallahi mu mutum ka da shi a wajen irin wannan wajen. Har yau idan ina lecture a cikin university, ba na yarda ɗalibai su yi recording, ba na yarda su yi recording, saboda nasu ne wanda yake so ya rubuta, amma dai ba recording ba. Domin haka recording zai fita, kuma ba a san inda zai je ba, wani sai a je a ruɗa shi akan nan abin da ya sani. Shi sa Al-Qarrani yake faɗa a cikin littafin shi Al-Furuq, yake cewa ma kullu ma yu'rafu yuqalu wa ma kullu ma yuqalu hatta yahdura man yuqalu lah wa ma kullu ma yuqalu hatta yahdura wa ma kullu ma yuqalu yuqalu hatta yahdura az-zamanu. Ko lafazi ba kamar haka, ma kullu ma yu'rafu yuqalu, ba duk abin da ka sani ne zaka karanta ba. Wa ma kullu ma yuqalu hatta yahdura ahlu, ba kuma duk abin da ya kamata a faɗa ne ake faɗi ba har sai mutanen da ya kamata a faɗa ma suna wajen. Wa ma kullu ma yuqalu hatta yahdura az-zamanu, kuma koda waɗanda ya kamata a faɗa din suna nan sai lokacin da ya kamata a faɗa musu yayi. Amma kaga yanzu duk ba mu kula da wannan ka'idoji, saboda ba mu da curriculum na karantawa addini a Najeriya, ba mu da curriculum ko abin da ya gada ma kawai yake, ba mu da method na evaluation, ba mu da kiyada wato marja'iyya wanda za mu koma gare su ce ku yi kaza ko ku yi kaza, ba mu da regulation, ba mu da hukuma ko doka da take gaya mana me za a yi. Yanzu wanda zai buɗe chemist ko pharmacy yana da regulatory body. Idan chemist ne over the counter drugs, akwai abin da ya halasta ka siyar a chemist, na akwai abin da bai halasta ba. Idan a pharmacy ne akwai abin da ya halasta a siyar ga duk wanda ya tambaya, akwai wanda ba a siyarwa sai da prescription da likita, akwai wanda ko da za a siyar akwai quantity da aka halasta a siyar, kuma akwai documentation na duka wannan. Haka makaranta, balakan magaranta haka nan babu regulation babu registration na ministry of education na CAC na en health na en environment kuma mun duk ko yake da data da wayar sau take da android shikenan kawai zan malami ko ya samu masallaci shikenan ya masallaci in bai samu ba ya buya dakin matan shi da irin wannan ring ake ci mu ko wani ma bai da mata a baki baba shi ma zai kure wani amma shi radi tace ana mai hasala dan ta zama malami kuma wani irin bala'i muke ciki shi zai aka ruda al'umma gabaki daya kuma a ce kowace mas'ala wai sai kowa ya sa baki har a dinga gayyata mutane malam bamu ji magana ka ba kowa yayi magana kai baka ci kowa ba to ai farzu kifaya ce shi kanshi karantarwa kansa farzu kifaya ne sarakan wasu na iya fada kan sauran balantana kuma wata mas'ala a cikin ilimi asali ka zama malami ya karanta wa farzu kifaya ne balantana kuma wata mas'ala ce in baka yi magana kai ba ka zama munafiki ko kuma baka kyauta ba ko ana jira sai a ci ta wannan duka jama'a rudani ne da muke ciki a wannan kasa rudani ne ba ni ba sai da yake haka a duniya gurin ba Najeriya ba sai kuma kasashen nan da suke koyi da mu kasashen nan na yammacin Afirka da suka dauki Najeriya wai uwa a ban koyi to su ma sun fara fada cikin wannan tarkatarka irin Niger irin Cotonou irin Ghana irin Burkina da makamantansu na san suna jina na kuma gaya musu cewa ba a koyi da Najeriya a wannan shiri ta wallahi jama'a hayaniyar da yake musamman a can yankin arewa wadannan daga Kaduna zuwa can karshen gabas ko arewa kuma kamar haka zaka ga kai da kake ma da dan wani ido a ilimi sai ka rude kai kanka sai ka rasa wata fatawa baka kanka yanzu ba gashi an kusa azumi ba yawa yanzu yau wani a gurin shi 18 ga wata Jumada al-akhira wani a lissafin shi 17 ba haka bane to ku jira ku ga abin da zai faru nan da yan kwanaki daga Jumada al-akhira ba sai rajab ba zaka ga kike ba da za a fara wani ya dauki azumi wani bai dauka wani ya zagi sarki wani ya ci mutuncin sa a zo ganin watan sallah a zo sallah ta hadu da juma'a ko azumin karaya wanda asabar abubuwa karana ai ta rigima kuma kowa ya ce sai ya sa baki a rigima da sai a bar su malaman su su da malamai a cikin aikin su akwai wannan rigima su sun sai da suke yin kayan su duk wanda yake rayuwa a cikin environment na masu ilimi ya san ba sa rasa sabani na ilimi amma suna mutunta junansu amma mu jahilai idan muka shiga mun shiga shiga shara ba shanu ne zaka ga yanzu shine kowa sai ya magana akan abin shafi tattalin arziki abin abin shafi noma da kiwo za a dinga yin mai a Najeriya ko sai an so na kasar waje darajar naira wa za a zaba waye ya fadi wa duka komai kowa yana sa baki mu kuma jahilai muna ganin in malaman mu ba su sa baki akan wannan ba to kai ma ba su kyauta mana sun ci amanar mu saboda kowa na zuwa sallar juma'a ne ma kawai dan yaji analysis ba wai dan yaji hudu ba da za ta kusantar da shi zuwa ga Allah ba shi kuma zalla sai sai duka hudu ba shi da yake na sallar juma'a to wasiya ne da takawa umarni da kyakkyawa hani da gabar mummuna labarin alkiyama jaddada imani labarin aljanna da wuta da tsayuwa a gaban Allah wato so ake wannan jaddada maka imanin tsawon mako ka tafi kana tunanin abin in ka mutu da imanin kan baka mutu ba juma'a ka jaddada maka imanin amma kullun sai dai a zo a bata mana rai kawai abinda sai dai mai Allah ya sa duk labarin kaje Allah ya saka zaka yi an sayar wasu wani sabon motoci an raba musu biliyoyi kaza ƴan majalisa sun ba da doka kaza za ta fita da Najeriya duk wannan kaje mai zaka yi sai dai Allah ya saka kawai ranka ya kara baci hawan jinin ka ya taso Allah ya kyauta kuma ba za su fasa ba tunda da za su fasa da ba su fasa ba duk jawabin da ake akai sun fasa ko sun ce sun fasa fada kawai suke dan dai sun samu wawaye ne ko za mu ce to alhamdulillah sai su yi abin su a bayan fage Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa fala yanbaghi tashaghulu bi hifziha illa liman ya'rifuha yuhadhdhiru minha wa qismun yahrumu hifdhu mutuni akwai hadisan da yake haramun ne maka haddace matsalolin su ka hadisi araqil khayri wal jamal al awraki kaman hadisan da suka bugo game da bayani akan wato zuffan doki da ingarman doki da ingarman ragumi yayi ya faɗe sai da sunan da malamai suke kira su wannan wasu hadisi ne guda biyu na ƙarya wanda zindikai suka kera suka zuba a ciki suka yada su cikin mutane a zamanin daular Banu Abbas an samu wasu fatattun mutane wanda suka yi niyyar bata musulunci amma Allah ya kayyade wa musulmi malamai masana da suka gano sharrin su kuma an takashe su a zamanin sarakunan musulunci suka kashe su Allah ya saka musu alkhairi to da gaskiya da sanin da kake ki ba ko da na hadisan malam bai ambace su ba yace saboda wato hadil ukubatin da ke wuce a cikin sifati da irin wannan karerayin da aka kirkiro na sifofin Allah fala yan bagilil mar'i an yantika biha bai dace mutun ya furta su ba wa inna taka fali tahdhir minha amma ya fada to ya fada ne dan ya tsoratar eh fa idza kana hadha fil hadith an-nabawi fa man dhannu fi sa'ir al-ulum in an samu irin wannan barna a cikin an saka da cikin hadisi yana kuma ga sauran ilmomi idan ka koma da tafin al-asma wa sifat na al-bayhaqi da tabyin kadhib al-muftari na na ibn asakir da littafin mizan al-i'tidal na shi kan shi zahabi zaka ga bayani akan wannan hadisi da dindikai ishara dan karatu ya kawo kai kawai shi ne cewa shi hadisu araqil khayl wato wani hadisi ne da yace wai da Allah ya nufin halittar kansa inji zindikan wai sai ya halicci wani doki dokin ya ta sukuwa har sai da yayi zuba to wai daga zubar ne Allah ya halicci kansa ta'ala Allahu amma yakuna uluwan kabira sannan kuma wai annabi ya ce yayi mafarki ya ga Allah sai ya ganshi kamar ingarmar raƙuri wannan ma ta'ala Allahu amma yakuna uluwan kabira kaga wannan hadisi ba bukatar ka san su ko ka haddace su ballantana kace zaka koya wani su dan in aka samu wannan barna a cikin hadisai to kaga za a iya samu irin wannan barna a cikin nahwu a cikin fiqh a cikin tajwidi duk ana iya samu irin wadannan abubuwan saboda haka wajibi ne mutum ya koyi ilimi daga gurin malamai da za su tantance mishi meye mai kyau meye tsaba meye tsakuwa wa kadhalika fi tafsir haka nan a cikin ilimin tafsiri akwai famat a cikin ilimin tafsiri minhuma huwa hatmun akwai abin da yake wajibi ne ka san shi na tafsiri wa minhuma huwa mustahabbun akwai abin da yake mustahabbi ne wa min wa mubahun akwai halas wa makruh akwai abin kyama fa kasaratul aqwali fil ayati ma'a wahaniha wa bu'diha an as-sawab alladhi huwa wajhun wahidun dalla siyaq wal khitab al arabi alayhi makruh kazo tafsiri kai ta kawo zantuttuka mabambanta wanda suka yi nisa da ma'anar aya wanda ba su da wata hujja tabbatacciya amma kai ta bujiro da su dan kawai ka baza ilimi to wannan abin kyama ne al-imam al-laknawi wani malami mutumin kasar India lokacin da yake kasar Makka yake ba da labari cewa ya ga malaman Makka iri uku ne irin majalisai da ake a Ka'aba yace ya ga iri uku ne yace akwai majalisi wanda ake koyar da tsarki da alola da sallah da sauran ibada da tauhidi yace galibin malaman suna karantar da kananan littafai ne wanda kowa na iya koya kowa na iya ganewa yace wannan kowa na iya cin amfanin sa idan ya je harabi yace akwai kuma majalisi na daliban ilimi yace wanda galibi masu zama a wurin dalibai ne khawas akwai majabaki akwai malami wanda za a yi ta jambaki yana yin sharhi gwargwadon bukata yana kuma ishara zuwa ga masajir da za a je a duba dan dalibai su je su duba yace wannan shine majalisin da yake kawwana daliban ilimi a karanta karatu mai yawa ayi sharhi takaitacce ayi musu ishara zuwa ga inda za su samu karin bayani wanda daga sai dalibi zai je karanta wanda kuma kawai suna ne ya rabu shi kenan yace akwai kuma majalisi na wasu malamai yace wanda za a ja baki malami yayi sati guda kullun awa biyu yana fasara aya daya ko hadisi daya duk wani abu da ya sani akai sai ya fada yace a guri na wannan ba ilimi bane na koyar da mutane amma ilimi ne na nuna cewa na iya kawai kana tantance cewa na iya ne zaka ce ihdina siratal mustaqim to sai an sai ramadana ya wuce mutane sun zo su dan dumama imanin su sun yaki abin da zasu yaga ka zo ka gara tafsiri ka gara tafsiri ihdina siratal mustaqim tun ana ganin yau za a gama azumi an kai sabu an wata jama'a kuna irin tafsiri da wannan aka ka halakar da su tun ana faɗa abin da yake karatu ne sai an koma abin da ba karatu bane saboda haka shi abin da yake faɗa anan ka zo tafsiri ka cika bayani cikawan har ta fita daga hayyacin mutane tun mutane suna jin dadi har sai na jin dadi tun suna ganewa har sai na ganewa to wannan ba ilimi bane ta fuskar karantarwa amma ilimi ne ta fuskar inda a ce ana musabaka ne ta tafsiri to ya kamata kai haka dan nan maki ake nema ba lada ba ya kamata masu karantarwa su gane wannan ba daidai bane ka zo ka cika mutane da sharhi wanda ya wuce misali idan kana son irin wannan sai ka rubuta ka yi rubutu ka ajiye
wanda da ya kai kanshi shi ya ciwo irin yadda Ibn Hajar suka a Fathul Bari irin yadda Sirajin suka al tafsirul kabir irin yadda Qurtubi ya a tafsirin shi kaga tafsiri malam wajen mujalladi 30 in ka san kanka ba dai ba sai ka je ka shiga wanda san ciwon kanshi ba karatu yake ne ba sai ya jage bi ka san karatu ba yayi ba sai don nauyi na dan hau haka wato sai mutane su dinga ganin kamar baka da hankali kana musu kallon buri suna ma kallon haiba in ba haka ba zaka karatu zaka yi cika ma ciki yake cewa yace to wannan bai dace ba bakruhu hibduha wal ihtimalu alaiha ba makruhi ne haddace su ko dogaro da su wajen karantawa fa innal qawla sahiha yudayyu bainaha garin haka zaka je ka batar da abu mai kyau din a ciki sai zama tarin ya shine da zoban zinariya a ciki neman shi ya zama yake magana mai ingancin ta nashi a cikin su a cikin maganganu da yawa din malam yace wal muharram abin da yake haramun a ilimin tafsiri hibbu tafsiril qaraliba haddace tafsirin yan qalaqatu wal ismailiyya da yan bid'an shi'a ismailiyya wasu mummunan yan bid'a ne wasu sune abin nan hashashin kenan wa falasifatul mutasawwifa da yan dariku masu sa falsafa a cikin dariƙar su irin su tafsirin usulul hikam na ibnu arabi da ire-irensa irin na su inyas da ire-irensu wanda akwai barna a ciki irin su kashiful ilbas na inyas wannan haramun ne kace zaka dinga karanta shi ko ka dinga karantawa mutane shi koda da sunan wai zaka bayyana barna da take ciki ka tasa shi gaba kana karanta shi ba daidai bane ka tasa ka ce ka sa mutane littafin jawahirul ma'ani aka karantar da su baka karantar da su bulugul marami ba wannan ba daidai bane ka sa musu littafin kashiful ilbas ko littafin abin nan wato addawawinus sit na inyas wanda duka barna ne a ciki to ba daidai bane saboda zaka yada wata barna ne ko baka san wani barnan zai rike ba wai gyaran da kake akanta ba wai gyaran da kake akanta ba malam ya ci gaba da cewa yace alladhina harrafu kitaballahi wanda suka lalata littafin Allah fauka taharifil yahud fiye da abin da yahudawa suka yi mimma idza sami'ahu almuslimu wanda idan musulmi yaji bal ammatul umma li bida'ati quli kai duk dan adam in yaji da hankalinsa na dan adam alimu anna hadha ta'rifa iftira'un 'ala Allah ya san cewa wannan magana ƙarya ce aka kira aka dangantawa Allah wa tabdilul litanziri kuma canza abin da Allah ya faɗa ne wala astajizu dhikra amthilati dhalika yace ban halasta wa kaina ma an buga misali ba fa innahu min amsatil batil yana daga cikin mafi munin barna da haka ba za a buga misali ba mashi saboda barna ta kai barna ba sai an fada misali ba za mu juya kasar din mu wanda da fata ya zama shine na uku kuma na ƙarshe insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi